Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada kata-kata yang Al-Mu'una hadisina Al-Imam Al-Nawawi Zahmu tashi hadisina Talatun Malaiki cewa Al-Hadisu Salasun hadisina Talatun Dede An-Abi Tha'labata Al-Khushani Jusum bin Nashik Bin Nashik Awatan Uskapu Anayaka bin Nashik Amma bin Nashik عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض wannan hadisin an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki farad fara'id ya farullanta wasu farulloli wala tubayyihuha kanda fito zata da wannan farullolin wahadda hududan ya iyakanta wasu iyakoki fala ta'taduha kadda ku ketare iyaka game da wannan iyakokin waharrama ashiya'a ya haramta wasu abubuwa fala tantahifu kadda ku keta al'ummarsu ku je ku aikata su wasakata an ashiya'a sannan kuma yayi shiru Allah ya kyale bai yi magana game da wasu abubuwa ba rahmatan lakum dan jin kai gare ku ne gaira da sai ba wai mun ci waye ba fala tabhasu ana ka kuje kuna bincike game da wannan lamura hadithul hasan imam annabi yace wannan hadisi ne hasan rawahu dawqutni imam dawqutni wa ghayruhu da wannan shi suka rawato shi wannan hadisin ibnu rajab yace hadisi ne wanda yake da illa guda biyu amma duk da illolin shi hadisi ne wanda yana kai matakin hadisi hasan idan hadisi ne wanda ana iya aya tabbata wannan hadisin yake cewa Allah subhanahu wataala ya iyakanta ya farulla da farulloli awwala farulla sallah haji zakka azumi to wannan farullolin faratu bai ruwa kada a tuno kada su kenan mai ake so a aikata su sannan kuma ya iyakanta wasu hadda hududan ya iyakanta wasu haddodi malamai suka ce nan in ma ya zamanto haddi na abunda Allah ya shar'anta yace ayi to kar a huce iyaka game da wannan abu abunda Allah ya ce ayi to in aka huce iyaka to shine yanzu kuma an keta haddi kamar yanda Allah subhanahu wataala ya haramta a saki mace tana cikin idda ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa sai Allah kisa watilka hududullah wannan iyakokin Allah ma'ana inda Allah ya ce a saki mace ka a saki mace sai ta kare idda sannan kuma in an sake ta ka a fitar da su daga gidajensu sannan kuma kar su fita sai Allah ya ce wannan sune iyakokin Allah nan iyakokin Allah kenan kaga a fitar da su ta ka iyakokin Allah in ba su suka yi ba sannan a saki mace tana cikin idda shi ma dai taka dokokin Allah ne sannan Allah da yake faɗi cewa mata idan aka sake su suke uku kadda a aure su har sai sun yi wani aure nan ma sai Allah ya kita watilka hududullahi wannan iyakokin Allah ne ka a keta su to keta su shine a je a ruma ce tana idda shi ma wannan keta ko a ruma ce an mata suke uku sannan kuma a ƙara aurenta wannan shi ma keta iyakokin Allah ne shine malamai suka ce in ma ya zamanto da wannan ma'anar ko kuma ya zamanto a haddin da Allah yake ya dora haddin kaza layin kaza haddin shi kaza ne layin kaza haddin shi kaza to ka kuje ku aikata wannan abu da zai sa muku wannan haddin ko kuma kan kuje idan an yi wannan haddin kuma a kiwantar da wannan haddin duk wani daga cikin malamai da malamai suka yi bayani sannan Allah ya haramta wasu abubuwa to wannan ka a keta su kaje aikata wannan abubuwan da Allah ya na sai manzo Allah kita sannan Allah yayi shiru domin kuma da sabuwa ma'ana bai yi magana ba kuma da sabuwa wannan dan saboda rahama ne ga bayi ba wai Allah mun cewa sai manzo Allah ce kada ku je ku yi bincike akan abin da Allah bai magana ba shi ba kaga tambayoyi wanda ba su da amfani wanda dama shari'a ta hana Allah subhanahu wataala yake fadi yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubu lakum tasukum ya kuma su imani kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa wanda wannan abubuwan idan aka gaya muku wannan abun to wannan ya kace wannan ba da amsa za ta muna za muku za ta sa ku ji babu dadi kamar sahabban da za su sa tambayar manzo Allah ya manzo Allah ina mahaifina suna tambaya sai a ce ai mahaifinka yana wuta kuma kawai sai ya ji bai ji dadi ba ni ina kaza na ko ya akai kaza sai a ce ai lokacin da akai kaza kaza ne sai ji wannan magana ba ta mishi dadi ba to sai Allah ya hana ayi tambaya game da abubuwan da kawai shari'a bai shiru a kansu aka hana tambaya game da abubuwan da in aka amsa in aka bada amsa shi ma dai wahala za ta kamar banda hadisin da sahabun da ya tambayi manzon Allah sahabun da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai manzon Allah ya ce na faullanta muku haji sai ya ce ko wata shekara ya manzon Allah sai ya ce inda nace iho da ta waje ko wata shekara haka nan sahabbai wasu sun zama to suna ce mu ba suna kyawun manzon Allah game da shi mu tambaya kan komai ana suke cewa mu sahabbai ba ma iya tambayar manzon Allah muna jin kunya amma muna so a samu wani mutumin kauye yazo yau duk abin da yake so har ma abin da wani ya tambaya ba shi ya tambaya dan a ba mu amsa to waɗannan abubuwan Allah ya yi shiru ne bai magana akan su ba wannan saboda rahma ne saboda gare ku ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ya mince ba wannan kuma yana nuna shi yasa manzo Allah da yake wadi hadisin da muka wuce yake cewa daga cikin abin da ya halakar da mutane wanda suka wuce kasaratu masail yawan tambayoyinsu ga kan annabawa su tambayi ya ga magana annabawan su su tambaya a gaya musu kuma su ki aikata abu ko su tambaya abin ya bata musu rai su bar ma abin da Allah ya ce to shi yasa aka hana yawan tambaya hadisi na gaba hadisi daga hadisi na 31 an abi al-abbas sahal bin sa'd al-musta'idi daga abi al-abbas wannan sahabi sahal bin sa'd al-musta'idi wanda Allah ta faɗa zai yake cewa jaa rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wajen manzon Allah cewa da manzon Allah shi tabbata a gare shi fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah dullani ala amalin ya manzon Allah ka gwada min wani aiki ko ka nuna min wani aiki idza amiltuhu idan na aikata wannan aikin ahabbanillahu Allah zai so ni dalilin wannan aikin wa ahabbanillahu sannan ko mutane su so ni fa qala sai manzon Allah ya ce mishi idza alfi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya sai Allah ya so ka wanda har fi ma inda nasu bukan nan sannan kuma ka guji abin da yake hannun mutane sai mutane su ka kaga wannan jawami'ul kalim kenan magana ce ta kaitacciya amma ta tattaras da ma'anoni masu yawa abin da zai sa Allah ya so ka guji duniya in aka ce ka guji duniya ba wai ka ji dadi a duniya ba a kakka bari duniya ta shagaltar da kai game da bautar Allah dan karuna ma wanda shine yayi aka ba shi dukiya to ko shi sai da Allah ya ce mishi a'a kayi amfani da wannan ka ji dadi a duniya amma kakka mance kakka sa ta shagaltar da kai duniya dukiya wannan ta shagaltar da kai Allah ya ce mishi wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka manta rabon da Allah baka na duniya ka ji dadi ka ci abinci mai kyau ka sa kaya masu kyau ka hau mota mai kyau ka gina gida mai kyau amma kakka je kuma ka manta hallo da haƙin Allah kan wannan dadin ya shagaltar da kai ka je ka sarka da kan hanyar Allah komi kai shi yasa malamai suke cewa wai zuhudu ba gudun duniya ba shi bane kawai mutum ya rinka sa kaya marasa kyau ya lizimta ma kan shi bayya cin abinci mai kyau bayya gida kuma Allah ya bashi dukiyar a wannan ba shi bane gudun duniya shi ne ka guji abin da Allah ya hana ka kuma yi abin da Allah ya ce shi yasa wani malami yake cewa walaysa bi zuhudin taqiyyi bi halqi ra'sin ولا بلوس الاسواد الجلازي ولكن بالهدى قولا وفعلا وادمان التخشع في الجهاز yake cewa ba wai tawon Allah bane kawai mutun yazo yana in zai yi aski kawai yana aski ko lotal ya shi yake cewa ya aski kanshi gabaki daya dan saboda wakai da kai wani aski mai kyau a ci kai wani hai san duniya ba shi ko kuma ya rinka sa wasu kaya mara kyau a'a shi gudun duniya shine tsoron Allah bin Allah wajen fada wajen aiki to wannan shine izarbin duniya kenan ka guji duniya kakka bari ta shagaltar da kai sai Allah ya so ka sannan yau Allah ya ce sannan kuma ka guji fi ma inda nan abin da yake hannun mutane mutane su so wannan kuma haka ne yau duk inda ka zama to baka fada abin da yake hannun mutane to zaka zama to abin soyuwa amma in ka nuna kana son abin da yake hannun mutane to kai kuma mutuncin ka zai zube kai kuma daga sun danka wasu sai kai babu tashi wannan mutumin da yazo yanzu zai tabbaye ni kaza to kaza amma in ka nuna baka so shi yasa za ka ga sahabbai da ake sifanta su Allah yake gudun halayen su yake cewa lil fuqara alladhina ufsiru fi sabilillah la yastati'una dawlan fil ardh sai Allah yake cewa yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf su idan ka gansu za ka yi tsammanin masu kuɗi ne saboda kame wasu amma ba ka tambaya kuma talaka ne ma ba sa tambaya kawai saboda sun sa ma kansu kamewa to shi yasa ba sa roƙo to shi yasa in kana so mu shirya da mutane ka nisanci abin da yake a musu don mu dakata mai kira sallah sai a cire ba shi wannan hadisin kamar yadda muka ce hadisi ne wanda takaitacce hadisin wannan hadisi ne takaitacce amma kuma wanda ya fitar da ma'anoni masu girma dama kamar yadda muka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi shi shine jawamiul kalam dai magana ta takaitacciya amma za ga in aka zo ana shari a kan za a baka lokaci kuma fadi magana yake cewa innamal a'malu binniyat yana daga cikin hadisi wanda suke yana jawamiul kalam muna magana akan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam akwai kisa da Abu Huraira za mu kawo ta gurin je shine wani lokaci Abu Huraira ya ga mutu yana jin yunwa ya daga cikin halin sufa wanda basu da kowa a wannan masallacin manzala ne wajen kwana su dan ne gidan su ne wanda su sai zo bakin hanya ya tsaya yana so ko wani daga cikin sahabbai zai haɗu da shi ya ja shi ya je gidan shi ta abu sai ya gidan shi ta abu lokacin ne yana zaune sai Abubakar ya zo ya fice Abubakar da ya zo ya fice dan saboda yana so ya gane cewa ga halin da yake sai ya gaisa ya ce Abu Huraira ne sai ya gaisa sai ya sai ya mushi tambaya ta addini ko akan tambayar ma ya san ta ko dan dai ko ya iya gane halin shi ya tambaye shi Abubakar ya bashi amsa ya huce ba tare da ya gane ba haka nan Umar ya zo shi kuma da ya sai ya gaisa shi ma mushi wannan tambayar ko ya gane halin shi Umar ya huce ya bada amsa ba tare da ya gane sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana ya zo shi manzo Allah yana zagwa ma da ya kalle shi ma ya san halin da yake yace ta so to mu ta biyo to kaga wannan dai muna maka kare wata sahabi ba tambaye su zai amma dai inda za su iya gane halin da yake da su wannan ne shi to ba zai bane amma kaga ba tambaye su dai wannan hadisin hadisi ne hasan hadisi ne hasan ibn majah ya rawato shi da isnade masu kyau hadisi na gaba shi ma ya burbuje al hadisi tsani wa 30 hadisi na 32 ana bi sa'id أنا أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وأن حديث شيما دغى أبي سعيد الخدري يقول تعالى لي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أين تعالى لا ضرر باب تنتوى ولا ضرار قوة باب تنتوى ولا ضرار فأنه هو باب تنتوى ثم جمد أكلمة متعالى wannan hadisin hadisi ne shi ma wanda yake tarasu da hadisi ne shi ma wanda yake nuna jawami al-kalam ka ga ma'ana ta takaitacce amma ta tarasu da hukunce-hukunce masu yawa a ƙarƙashin wannan hadisin ne ma aka hutta ka'ida ta fiƙe ko wanda wata ka'ida ce a ƙarƙashin wannan hadisin a wata ka'ida ce aka wanda
al-darurat ta bi kasuwa
wala ba wurin kuma za ka babu bayani
da
kuma wato da daga cikin wannan hadisin aka hujja qa'idan
nazara wala tilara
al-mashaqqatu ko kuma ad-daru zalu ad-daru zalu aka hujja qa'idan ad-daru zalu a karkashin wannan hadisin ne aka hujja wannan ka'ida dan Allah ke cewa la darara babu cutarwa ko ka ce ba cuta wala dirara sannan ko ba cutarwa sama da yanda aka faɗa kisa malamai suke cewa ad-daru la yuzalu bi mithlihi cuta ba isba gusar da ita da kwatancin cuta sai suke cewa kuma ad-daru yudfa'u bi qadari cuta cuta ana gusar da ita ne ana iya ta ne gurgurdan iyawan mutum ma'ana an wani zo cutar da kai to kai in ka tashi in zaka rama kakkai sama da yanda aka ba kakkai sama da ko kuma a ce shari'a ba cuta ba su tawa ba yarda kai ka cutar da wani sannan shi ma wani ba yarda da ya cutar da kai ba duk wannan daga cikin abin da ma'anonin hadisin suke nuna wa hadisi na gaba shi ma dai Abu Hurairah hadisi na 33 an ibn Abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala wanda Allah yake cewa a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yake cewa la yuhu qanna
ha an yi bayani a kasu
oh ai dan bayani ko اي بيان ذاك يقول تاكي حديث حسن رواه ابن ماجه وداه الطبري وغيرهما مسندا حديث حديثي اي متى حديث حديثي حسن hadisi ne Ahmad ibn Majah da Dawud kullu suka rawaito shi da wasu su suka rawaito shi kuma da isnadi sai yake cewa wallahu malik bin muwatta imam malik ma ya rawaito shi a muwatta an abu bin yahya an abihi annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ya rawaito shi a muwatta mursal sai yake cewa fa aqtaba abas sa'id imam malik sai yayi isqatu sai ya sanya shine sai ya goge ko ya hudda Abu Sa'id kenan yayin da shi daga zawina wanda yake kasa da Abu Sa'id sai ke ta wala mu tuqul yatawi ba'daha ba'da hadisin kuma yana da hanyoyi yana da kiran isnadi wanda suke tsoron chashin wanda chashin su yana tsoron shafi ma'ana ko da a ce bai inganta to nayi bai ga to dan ya inganta hadisi na gaba hadisin Abdullah dan Abbas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر من ذلك يقول لو يعطى الناس بدعواهم دا أشي أنا با متاني دك أبن دسك تنبيع بدعواهم دا كي كارا دسك كي كو إن دا سن كي ون كارا سن تي إنا بون وانا كذا كو إنا دا كذا أو جنواني دا أشي أنا با سوان نن أبن كو دا سن تنبيع manzo Allah ce ladda an rijalun amwal qawm to ai da wasu mutane sun zo sun ka tsara akan duke wasu sun ce duke da zaki hannun wani yana yuya ai ta wace wajima'a da kuma sun zo sun kai sun yi da yake ta sun kai tsara akan jinanan wasu su ce wani ya taba kashe mun wainawa ni ma na zo a daukar sa sai manzo Allah ce amma inda al'amarin yake lakinil bayyinatu kawo sheda yana kan almudda'i wanda ya kawo tsara sai manzo Allah ce wal yaminu ala man anka rantsuwa kuma tana kan wanda ya gargada mata mana yanzu ka tsara ka ce wani ya maka laifi to yanzu abin da ake bukata kawo sheda akan wani ya maka laifi shi kuma wanda aka kawo tsara in yace ba haka ba to ya rantsi ya nuna cewa a'a ba kai ba nake ta wannan baka kai maka wannan abin ba wannan kaida ce ta shari'a wajen tabbatar da wata da'awa tabbatar da wani laifi wanda wani ya ka tsara isa manzo Allah da yake wadi hadisi yake cewa biyawa daga cikin ku za su zo muni wani ya ce wani ya muni kaza ko su zo suna husuma amma a samu ɗaya ya hide baki ɗaya ya hide iya magana sai in dau haƙin wani umba wanda bai cancanta ba manzo Allah ce to duk wanda ya dau haƙin wani da bashi to ya sani cewa wuta ce yake ci ko wani zai shari'a masa ya ka wannan abu sai manzo Allah a wannan hadisi yake cewa yanzu ka'ida ta shari'a shine yanda yake wanda ya kawo ƙara yace wani ya taba mun dukiya da kowa ne ya muna kaza to kawo sheda wanda kuma yace ba haka ba to kai kuma ka rantsu shi yasa kana ga rantsuwa a musulunci na daga cikin abin da ake tabbatar da gaskiyar mutum ko rashin gaskiyar shi wanda yace ba haka ba to ya rantsu yayi gaskiya ya rantsu a kan shi yasa zaka ko a hukunci na li'ani mace da namiji ne mace ta suna da da to wannan namijin kawai ya koyi wannan dan yace ai ba dan shi bane ba dan shi bane ita kuma tace dan shi ne a lokacin da yanzu su yi li'ani kowa ya yi rantsuwa guda hudu a tabbiyar ya ta kowa ya tabbatar cewa in gaskiya ce yake to Allah ya la'ance ni shi ma yace in ƙarya take ko in ba ƙarya ba take Allah ya la'ance ni in suka yi wannan rantsuwa kuma shikenan sai a raba su babu almi tsakanin su to wannan rantsuwar da suka yi dole ɗaya sai wannan abun ya kama shi sai ɗaya ya je ya haɗu da wannan mugun in akan ƙarya ce ya rantsu to ya ga wannan sakamakon in ita ma ta rantsu akan wannan ƙarya ita ma sai ta ga sakamakon haka shi wanda zai zo ya rantsa akan ƙarya to dole shi ma sai ya ga sakamakon wannan sannan kuma in haƙƙin wani aka bashi bai ta sharriya ba sai ya mai wannan abin da aka bashi to shine manzo Allah yake cewa inda a ce kawai daga wani ya zo ya ce ina mun wani kuɗi a dauka a bashi ko ina mun wani kaza a hanku daga mutum wani a bashi to da an waye gari ma wasu mutane sun zo sun ce to ai dukiya ta a wajen wani ko kuma wani ya taba kashe mana wani dan gidan mu sai a zo a kashe shi ko amshi dukiya wani a bashi manzo Allah ce amma inda al'amarin yake shine wanda ya kawo ƙara akan wani abu ya kawo sheda wanda kuma yace ba haka ba to shi kuma ya rantsi kaga wannan shine kaida ta shari'a a cikin dinci maliki ta wannan hadisi shi ma hadisi ne hasan rawahu al-baihaqi wa ghayruhu hakaza yau al-baihaqi ya rawaito shi tare da wasu haka suka rawaito shi wa ba'duhu fi sayyani shashan wani hadisin yana cikin sahihai shi yasa aka ce idan mutum kuma ya zo shi a babu sheda babu sheda yace yana bin wani ya ka karan wani amma babu sheda sai aka ce to yayi rantsuwa yayi rantsuwa a lokacin nan shi yayi rantsuwa ko yayi sheda in kuma akwai sheda ma to shi ma yana iya ka sheda kuma yayi rantsuwa tare da sheda idan ana ka sheda tashi wata doguwa ce tare da ita kawai dan dai a tabbatar da hakikar wannan al'amari. Shi yasa zaga a shari'a malami suke cewa ya halitta a kawo wani hukunci wanda gwalgwadon yanda mutane suka kirkiro wani laifi, a kawo wani hukunci wanda za a iya warware wannan laifin. Misali kamar yanzu akwai wajejen da za a ga in an zo ana so a tabbatar da cewa gaskiya kake ko ba gaskiya kake ba sai a ce ka zance da Qur'ani, tunda mutane a haka suka yi imani kuma sun yarda cewa an zance da wannan Qur'ani za ka sakamakon wannan abu kuma aka kaduwa musu. To wannan ya ka cewa a Umar ibn Abdulaziz dai daga cikin kalimomi da yake cewa duka da su ko yake cewa afun a magana ta shi yake cewa ana kago wa mutane hukunci gwalgwadon abin da suka kago na laifi. In sun kago wani laifi, wani kalan wani laifi ko cin dukiyar mutane, su ma sai a yanko musu wani hukunci wanda zai ba su tsoro wanda zai sa dai su bayyana gaske su, in ba haka kuma ka iya gane cewa ba gaske suke ba. Insha Allah kenan ne muta wannan karkashin wannan hadisin a da wasu daga cikin wannan gaba. Sai mu kawo ta'alimi inda wannan hadisin zuwa gobe insha Allah, ba wanda duka ta ba.
Na'am.
To ba insha Allah kenan.